ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanninmu na Kontagora local government, shugabanni na mulki da na majalisar malamai da na agaji da national officers, malamanmu da suka zo a Sheikh Muhammad Lawal Karaye daga Salka da kuma Malam Abdullahi Gidan Dabi mahalata wannan majalisi a wannan masallaci unguwar Nasarawa Kontagora local government Niger State Nigeria yan uwa masu sauraronmu daga Jibois Manara Nigeria da kuma Sunna TV Kano sannan Presti Radio Mina sannan Landmark FM Kontagora Radio Koro New Busa da sauran kafafenmu na duniya maza da mata muna yi muku gaisuwar Islama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne 7 ga watan Ramadan hijira shekara 1444 ya yi daidai da 29 ga watan Maris miladiyar haihuwar annabi Isa dan Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara 2023 yan uwa musulmi yana daga cikin ni'imar musulunci da Allah ya yi mana karkashin wannan ibada ta azumi shine halartar majalis na wuraren da ake gabatar da tafasirai hadisi sahihi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Yan'uwa musulmi, ribar da ke cikin zaunawa a masallaci don bita alqur'ani, wallahi ribar wato ba a iya cewa ta yi yawa, amfaninta ma Allah kaɗai san iyakar shi. Wato lada ta yi ƙima, ta yi darajar da ba a ma fayyace mana a ce lada 30 ko lada 1000 ko lada miliyan, sai aka ci gaba da gaya maka siffofi na mutanen kirki salihai. Shi ne na farko, natsuwa. Ku samu natsuwa saboda sautin karatun alƙur'ani. Na biyu, mala'iku rahama Allah ta lullube ku, wa ghashiyatuhum rahama. To wai cikin wannan hadisi, wannan kadai ai ya isa. Rahama Allah ta lullube ka, dalilin ba da dan lokacinka na alqur'ani. Ballantana gashi na uku, wa hafatumul malaika. Mala'iku za su sauko daga fadan Allah su gewaye ku, su bude muku fikafikai na girmamawa, su ci gaba da zabga muku addu'a da iyayenku. Ai an yi arziki. Wata riba kuma mai tsada shi ne, wa dhakarahumullahu fi man inda. Allah da kanshi ya gaya wa mala'ikun da suke tare da shi cewa ai a wuri kaza akwai wani da wani da wani da wani, wala Allah da wance da wance da wance, ba abin ga sunan sun taru, ba abin da ya tara su sai litahi na. Kenan tunda Allah ya faɗi sunayenku gabansu, wata alama ce na cewa kuma wata riba ce daban, kuma ya ambace ku dalilin kun yi biyayya ga umurnin shi. Saboda ka ya musulmi, ku gode ma Allah da ya yi ku musulmi, kuma ya amince maku ku yi ma addinin shi hidima. Don wannan yawa da ka cika, in kyamara Allah ta zo za a ɗauki hoton mutane, to kai kana ɗaya daga cikin waɗanda Allah zai mamakin taruwarku, mamaki na gode maku, mamaki kuma na nuna yadda da abin da kuka yi. Allah shi yadda da mu. ‘Yan uwa musulmi, kar ku manta, yau ne Laraba, ranar Lahadi, Allah ya kai mana rai, da ƙarfe 5 na yamma za mu ƙaddamar da gidauniya domin tallafa ma bayin Allah marayu, maraye gatanka Allah. Za mu ƙaddamar da wannan gidauniya, wasu daga cikinku wani dalili ya samu rubuta musu takarda, wasu daga cikinku kuma sai dai wanda Allah ya taimaka ya kawo iya gudunmuwar shi, ko mun san shi ko ba mu san shi ba. Kamar yadda ko wani bawan Allah wanda yake bibiya wannan tafsiri ya hana a faɗi suna ne, ya fara aiki gudunmuwa a kwamitin tafsir, ya ba su taimako na 250,000 domin hidimar wannan tafsiri. Kuma ya yi alƙawalin Allah ya da ranar Lahadi da za a ƙaddamar da gidauniyar marayu, zai sake aiko nashi gudunmuwa ga waɗannan bayin Allah. Allah ka hore muna yanzu da wani abu na jikinmu za a yi wannan alkhairi. ‘Yan uwa, yana daga cikin ƙaunar da Allah yake yi mana, yake yi wa musulmi subhanahu wa ta’ala, shi ne ya fito ya ce maka ga wani abu kada ka yi. Abin da ya kamata ku lura shi ne, ba irin waɗannan dokoki na haramce-haramce a kan wanda bai musulunta ba. sai ka zama musulmi ne da a hana ka dina, don Allah ya san sharrin da a cikinta, babu alkhairi cikinta. Sai ka musulunta ne sannan ka zama musulmi, sannan Allah ya haramta maka giya, saboda Allah ya san babu alkhairi cikin shan giya. Sai ka zama musulmi ne, Allah zai ce kada ka ci dukiyar marayu. Sai ka zama musulmi sannan a haramta ma kisan kai, a ce kar ka kashe wani, ko a ce kada ka yi sata dukiyar wani, ko a ce kada ka yi shirka. Waɗannan dokoki, ko a ce ka kyautata ma iyayenka. In kai kahiri ne babu ruwan Allah, ba ka da ƙimar da hika iya ce maka yi abu kaza ko ka bar abu kaza. Amma in ka karbi kalmar shahada, sai Allah ya lura da cewa yanzu ka zama mutumin kirki, don haka akwai abin da bai dace da kai ba. To su ne zai kama karanta mana kaɗan-kaɗan har ya kai mu da su 25. Wani wuri ya ce ka yi, rashin yin nan babban laifi ne. Wani wuri ya ce ka bari, rashin barin nan kuma babban laifi ne. To Allah ka shiryar da mu da aiki imani da aikin kwarai. Allah rahma ikira.
Wala taqrabu zina.
Subhanahu wa ta'ala, daga cikin dokokin nan na suratul Isra, sura 17 aya ta 32, sai ce wala taqrabu zina. Wato mufassirin rahimahumullah suka ce Ubangiji ya ce wala taqrabu zina, ya fi tsanani doka bisa ga ya ce wala tu'tu zina, maimakon ya ce kada ku yi zina, ko ya ce kada ku aikata zina. Wannan shi ne asalin hukunci, saboda haɗarinta da muninta da illata, sai ce kada ma ku je kusa da ita. Shaykhul Islam Sahibul Ahadari rahimahullah ya bayyana kaɗan daga cikin abin da an ma'ana wannan aya. Sai ce wa ya harumu alaihi an nazaru ilal ajnabiyyati wa talazzuzu bi kalamiha. Yace ha an haramta ma musulmin da ya balaga saurayi ko budurwa, an haramta ma musulmi ya dinga kallon matar da bata halatta gare shi ba, manisanciyarsa ga izini, ajnabiya. Na biyu ya ce ko kuma ko da ba ka ganinta, wani dalili ya sa kana iya yin magana da ita ka ji daɗi, kudi bisan da an ka rubuta hadari yanzu bana ya kai wajen shekara 400, amma kuma mai ahadari Allah ya mai taufiki kamar ya san akwai wani zamani tahe wanda za a dinga waya da mata ana jin daɗin hira da su, alhali gashi mun zo yanzu. Tsakani da Allah mu namu zamani, wannan aya wato ta fi haɗari bisa ga zamun nan da suka wuce baya, domin zamanin da su Annabi sallallahu alaihi wasallam suke rayuwa wato ba abu ne ma mai sauƙi ka gama ce ba. Mu kuma yanzu ga sunan kaman jamfa a Jos, talabijin ɗinmu su ne, kasuwa su ne, asibiti su ne, titi ma titunan mu duk su ne. An tambayi Aisha radiyallahu anha game da alkhairin mace, ta ce Allah tara rijalan wala yarawunaha, mafi alkhairi ga diyamace dai shine kada ta ga madaje kuma kada madaje su ganta. Yanzu namu lokaci subhanallah ya yi daidai da lokacin da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da a ce mu wani lokaci wa'anda mutane mata ke dinga tafiya tsirara. An tambaye shi ya mace ke tafiya tsirara, sai bayani akan yadda za ta sake sassan jikinta ta sutura mai matse jiki abin nan, kuma ba wani lokacin da wannan hadisi yake da ma'ana haye da namu zamani. Saboda haka kalmar love ka tirka soyayya da yarinya, I love you, babu aure tsakaninku amma kuma wai masoyiyarka ce, wannan addini ya haramta shi. Wajibi ne ga iyaye su taimaka su ɗauki matakai saboda taƙaita watsuwar zina a cikin ƙasa. Idan zina ta watsu a cikin ƙasa, to babu shakka ko talauci zai watsu a cikin al'umma. Kauli na gaba sai ce idan zina ta watsu a cikin ƙasa, to Allah zai tauye tattalin arzikin al'umma. Saboda ka ya musulmi, lalle ne zina Ubangiji ya haramta musulmi ya yi zina. Tana cikin manya-manyan kaba'iratid dhunub. Saboda tsananinta, Ubangiji ya haramta ka auri mace mai bidan maza, ko an haramta mata ta auri namiji mai bidan mata, ma'ana mai zina. Aure ma da a shari'a an ce kada ka auri irin wa'annan, kamar yadda ya faɗa suratul Nur ya ce
الزاني لا ينكر إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكرها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
Wato cikin abin da ma yake da tsanani a cikin wannan aya shine indai mutum mazinaci ne ya shahara da fasikancin bidan mata, ko kuma mace ta shahara da fasikancin bidan maza, to kuma wani dalili ya sa ɗayansu na son ya yi aure, to in namiji ne kada a bashi aure sai dai a nemo mai karuwa, a ɗaura mai aure da karuwa, ko kuma a ɗaura mai aure da anniya mushrika. Sai malamai suka ce kenan akwai alaƙa ta ƙud da ƙud tsakanin mazinaci da mushriki, sun kusanci juna da alaƙa. Domin ga wannan aya ta zo ta yi maganan kada ya aura sai mazinaci a uwa ta yi ko mushrika, kada ta aura sai mazinaci ɗan uwanta ko mushriki. Ya nuna akwai wani abu na muqarana. Na biyu, ahlul ilm suka ce adibi tausayin Ubangiji, saboda tausayi ne ana kira ne Allahu latifun bi ibadihi, ana kira ne Ar-Rahman, kuma akan kira shi Ar-Rahim daga cikin sunayen shi, ana kiran shi Al-Ghafuru Rahim. Amma tare da wannan suna na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da ya dawo ya duba harkar zina, tausayin da an gare shi ga yaro ƙarami wanda bai balaga ba. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yaro wanda bai balaga ba an ɗauke mai alƙalami. Wannan duk hanya ce ta samun makaramin yaro tausayi na shari'a, kada ya samu matsala tunda ƙurciya ta yi a fara rubuta mai zunubi. To bayan ya balaga kuma sai da mana bai yi aure ba, Ubangiji yana tausaya mai kwarai da gaske, amma duk da haka sai da Allah ya ce in an kama shi ya yi zina, to wallahi a yi mai bulala. Yana cewa
azzani ya ji wazzani fadirma kula wahimin bin rumani a jayen da.
Sai Ubangiji ya ce madina ce ya budurwa ko madina ce saurayi, idan sun yi dina an kama su da dalilai, ku yi musu bulala nawa ne a tajalda, ku yi musu bulala ɗari ɗari. Ai, bulala ɗari kankanin mutuwa ce, kuma ba wai bulala ta kotu ba, bulala ta ƙwarai, sai an ɗaga hannu sama a aje. Ku dibiyan da ake tosaya musu, amma kuma ka dibiyan da subhanahu wa ta'ala ya ce a bulale su bulala ɗari, kuma ba ma bulala goma sha biyu ba. Mu muna firamare, in yaro ya mugun laihi sai ka ji an ce a mai bulala goma sha biyu, sai mu ga abin da yawan gaske. To gashi in yayi dina an ce a mai bulala ɗari. Bal ma sunna cewa ta yi, hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sunna wadda ya aikace ita ce in ya taɓa aure ko da da kwana ɗaya aure, to in ya yi zina aka kama shi da dalilai da shaidanni, ku dibiyan da Allah ya hana kisan kai, ku dibiyan da Allah ya sa doka game da kisa. Amma ya ce in dai ya taɓa aure ya yi zina, kuwa Allah ku je ku kashe shi. Kuma Allah ya ce in kun je kashe shi, fala ta akhudu kun bihima
ra'atun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
wal yashhad
adabahuma ta'ifatan min al-mu'minin.
Kuma ku dibi wani ikon Allah, Ubangiji ya ce ba wai ku bulale samaruka daga cikinsu ba, samarinsu, ko kuma ku jehe wanda ya taɓa aure muhsini. Maganan ma ka ji tausayi a ranka laifi ne. Fala ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillah, kada tausayi ya kama ku a cikin zartar da hukuncin Allah. Lokacin da kake yin bulala, wallahi karka bari zuciyarka ta ji tausayin shi, buge shi in jiwa na ɗauki dutse kwama soshe mai kai, wallahi karka ji tausayi ne. Subhanallah. Amma da sharadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, idan kuna da cikakken imani, kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar lahira gaskiya ne, to kada tausayi ya kama ku wurin zartar da hukuncin Allah, kenan wurin aiwata addinin Allah. Don haka yace wala ta'khudukum bihima fi ra'afatin fi dinillahi, ma'anar fi dinillahi ma'anar shi a cikin zartar da hukuncin Allah, ala dinillah, bisa zartar da hukuncin Allah. Wallahi aikin Allah ne, Allah ya ce a yi shi, ya halici a dinai kuma ya ce a jehe shi, wato kenan bai da amfani a cikin rayuwa, cikin al'umma babu khairi, cikin bari ne shi ci gaba da rayuwa, zai ɓata gari gaba ɗaya. Kun san gari idan ya lalace da harkar fasikanci, zuri'a ta gurɓata, shagu suka yi yawa, to ba za a zauna lahiya ba. Domin yana daga cikin sharaɗin da zai sa wani ya dinga ɗa'a ga wani, ya dinga jin tsoron wani, shi ne samar da shi ta hanyar aure. Idan an samar da shi an haihuwa ta hanyar aure, to zai dinga ji ga zuciya tai bayan ya balaga cewa yayan shi ne, kawun shi ne, baban shi ne. Amma idan ba ta hanyar aure ya zo ba, babu wannan tsatson jinin zumunta a cikin zuciyan shi, don haka ba zai ji maganar kowa ba, sai dai Allah ya kiyaye, dai idan ma hatsabibi zai iya kashe duk wanda ya ga dama, ba zai ji tausayi ne ba. Saboda haka yasa zina, subhanallah, shi yasa akwai wani hadisi wanda yake, shi wannan hadisi ba sahihi bane asali ne, amma ulama rahimahumullah sun ce tahzir din da ke cikin hadisin nan abin lura ne, shine idan mutum yana zina to zai haɗu masibu guda shida da fitintunu guda shida. Fitina ta farko guda uku ne a duniya, shine abu na farko za a jarabe shi da mugun talauci. Idan kana aikin gwamnati ka rungumi bidan mata, to anytime ana iya korarka daga ma'aikatarku, anytime albarka tana iya cirewa cikin aikinka na gwamnati, ya zama da kana samun kuɗi amma ba su albarka. Haka in kana kasuwanci ka rungumi bidan mata, to Allah zai cire albarka cikin kasuwancinka. Ba mamaki ka yi gobara, ba mamaki ka tsiyace, ba mamaki wani dalili na fitina ya same ka ko cikin zuri'anka. Allah ya ta halin ko siyasa kake, in kana da ɗan mata to kana cikin haɗari wallahi, ko wani irin wulakanci da rashin nasara duk kana iya haɗuwa da ita. Akwai rashin nasara ga zaɓe, hukunci daga Allah. Akwai rashin nasara ga zaɓe, azaba daga Allah. Saboda wani dalili yasa Allah ya maka haka don ya adabtar da kai. Haka nan hasara a dukiya, haka rashin lafiya, wa haka da. Saboda ka musulmi da Allah sai a duba, a yi hatara, a yi takaɗanɗan. Alfasha aikata tana sababa shururutocin da ba su da magani asibiti. Idan mutum na da ɗan mata to zai iya samar da ciwo, because idan maniyin namiji biyu suka haɗu ga jikin mace ɗaya ba tare da an yi filtering na ɗayan ba, an tace shi, abinda an tacewa shi ne haila. Shi yasa in an saki mace kenan shari'a ba ta yi da ta yi aure ba sai ta yi haila uku. Wannan haila uku likitanci ne na Allah, sai ya gyara mahaifarta, ya wanke ta hanyar mani, ya goge tsohon mani na da na tsohon mijinta. Haka nan kuma in mai gidanta rasuwa yi, musulunci bai yarda ta yi aure ba sai ta yi takaba tsawon wata huɗu da kwana goma. A wannan lokaci Ubangiji cikin ilimi ne na gaibi ya gano cewa duk wani abu na dattin tsohon miji Allah ya riga ya ƙone shi, sannan ta auri wani. Haka nan idan zina ta yi tana budurwa ko tana badaura, kada ta yi aure sai ta yi istibra'i, jini ya fita, ta yi haila ɗaya, an ta samu tabbacin cewa ba ta da juna biyu. Zamani ya ce ko kuma a yi ultrasound ko a yi mata awon jini don a tabbatar da babu ciki a jikinta. Wasu na ganin daga cikin ahalul ilm, malamai zamani suna ganin ai maqasid da shari'a a ƙarƙashin usulul fiqhi usul ma'rifatu dalil. Don haka kenan in an samu hujjat ana iya yi mata awo ta hanyar jini don a tabbatar da abin da mahaifarta babu babu ciki da ita ana iya yi mata aure ko ba ta yi haila ba, ko kuma a yi mata ultrasound injin ya nuna cewa babu komi a cikin cikinta, ana iya daura mata aure. Ko kuma a yi abin da aka samo da shi daga fuqaha shi ne a dai bari har ta yi haila ɗin, la'alla la shakka huwa ahsan. Amma kuma ku ga ikon Allah, wurin zargi ba a yadda da zamani ba. Duk abin da ya shafi zargi, shari'a ba ta yadda da hanyar zamani ba. Misali, ka aihida sai ka ce da kai da ɗan da matarka ku je asibiti a yi muku awo don ka samu yaƙinin cewa ɗan nan naka ne ba zina ta yi ba. Wannan haram ne, wannan investigation shari'a ba ta yahe ma ka yi ba, don ya zama abin nan tajassus, ya zama leƙen asiri wanda zai zubar da mutuncin ita uwat. Ko kuma ka ce abin nan ana zargin ta yi zina, kana tumata da ta yi zina, don haka bari a tahi a yi awo don a gano. Wannan duka ba a yadda ba, sai dai in ta kai ta kai, ta kai nan ta kai can, to shi kenan ku bi hanyar da ta shari'a, shi ne li'ani. In an ɗaura muku aure ku je kotu, shi kenan. Ala itihalin addinin Musulunci, ko ka ɗauki handset ɗinta ka je wurin kamfani na MTN ko Glo ko wani Zen wa hakada, ka ce kana son a bincika mata shekara goma da mi dawa dawa ta yi magana, a yo ma recording a kawo ma. Kun san ana yin wannan domin shi handset bai da hikima. Abinda amfanin handset shi ne ka yi magana da ba ta asiri ba, shi ɗaya amfani ne. Yadda ma magana ce wadda kana iya yin ta cikin kasuwa, amma in dai za ka yi magana da handset, to shekara 50-100 a baya a gaba, to ana iya zuwa duk a tattaro maganganun da ka yi a sa kowa ya jiya. Wani abu da ya kamata ka sani shi ne, duk sanda ka kiri wata mace ka yi shirya da ita inda za ku haɗuwa ka yi zina da ita, to akwai mutum 1000 da sun ka ji magana da kai, domin wannan muryar da ka ga kana yi da wata ko da wani, wani ne a akwai wurin injin yana haɗa muryar ku kai da ita. Saboda haka kana magana yana ji, yana jin abin da kuke yi. Sauraka wannan ba wata hikima ba ce, shi yasa a yanzu in kana son ka yi magana ta siri da iyalinka, ta siri da iyayenka, ta siri da hukuma ko da wani, to sai ka yi amfani da WhatsApp, sai ka yi mai WhatsApp. To in Allah ya so akwai sauki a ciki, shi ma dai sai da takaɗan ɗan. Amma wannan waya da kuke gani kuna ta yi, ka ta zuba asirinka da plan ɗinka na dukiya, ba mamaki akwai wani can kusa ga injin yana jin muryarka na kasuwancinka, sai ya turo ɓarayi, abin sai ya baka babaki. Allah ya sauƙaƙe. Yana daga cikin matakai da shari'a ta zo da suna hana zina shine, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idan yara sun kai shekara 10 a umarce su da sallah, kuma a yi musu duka in ba su yi ba. Sannan kuma yace a raba wurin kwanciyarsu. To raba wurin kwanciyarsu yana cikin ma'anan wala taqrabu dina, kada a bar yara ko da uwa ɗaya uba ɗaya suke, in sun kai shekara 10 kada a bar su katifa ɗaya su dinga bacci, kada a yi, shaitan haɗari gare shi. Saboda haka a raba numfashi tsakaninsu. Baya ga wannan kuma suratul ma'ida Ubangiji ya haramta kirka soyayya da matar da ba matarka ba, ko ka kirka alaka da ita na gayu da gayu, ko don makaranta ko wani abu, ko ma irin wasannin nan da ake a ɗora dibin jikanyarka a ɗora cewa ai matarka ce, wannan wasa haramun ce, wallahi haram ce, ba matarka ba ce, wallahi wasar ta wuce haddi. In ba kai hankali ba sai ta ɗora ji a zuciyarta magana nan hukamin gaskiya gaskiya, saboda hankalinsu kaɗan na ne. Yana daga cikin matakai da ya kamata ku ɗauka shi ne ku yi taka tsantsan na amfani da talabijin kala-kala a cikin ɗakunanku. Da son samu ne ma, da bai kamata a ce zamani ya dawo ana sa hotunan hatta malamai masu tafsiri a talabijin cikin ɗakunan mata. Lalura ɗai ce ta zamani ta tilas, don wallahi mace da kaka ganinta tana iya fitinuwa da mutum, don shi Bature cikin ƙa'ida ta yi ba Yahude da ya ƙirƙiro talabijin, to dokarta shi ne ka ci kwalliya kafin ka shiga talabijin, shi a dokarta a duniya. Ko da talabijin ce ta wa'azi, sai sa kake gani wani malami in ka gan shi a talabijin ko kai da annabiji sai ka yi sha'awar gaye ne. To makyawa, kai da kanka ya birge ka, min babi aula, ballantana Turawa da ke tsiraici kuma ga su jawur, kuma ga sun hito da ɗan shotnika gajeren wando da jesi, kila suna ƙwallo. Kuma ku lura da wani abu, mace tana tsananin son wanda ya shahara, ku yi hatara. Idan mutum ya shahara, to mace tana son shi, ko wacce aka yi kai shugaban agaji kake kawai na kwantagora local government, to mace na ɗan kuri wai mijinta shi na ayi miji na shugabansu, tana wani doro. Balle a ce mijinta shi a shugaban ƙungiya, balle a ce shi aka da shi aka da, saboda ka abubuwan sai an ɗan yi taka tsantsan. Saboda haka kamar dai da Aisha ta faɗa, don Allah sai a rage kare kaina. Daga cikin hadisai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta keɓantuwa, kuma nassin Qur'ani ya nuna mana lalle komi imaninka in kana keɓantuwa da kai da mace daga kai sai ita ajnabiyarka, to ko dai ita ta fitinu ko kai ka fitinu. Kai wannan a cikin hadisi, kuma ya ishe ku hujja suratul Yusuf, inda Allah ya ce wara wadatu allati
huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqat al abwab
wa qalat
hal jalak,
qala
ma'ad Allah
innahu
rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun.
Idan kun diba saboda rashin lura da irin wayannan a tarihi da kuma dalilai a cikin Qur'ani, sai muna barin yaranmu masu bidan sarakunanmu masu bida ƴaƴanmu aure, sai kaga ai wannan ba komai na ba, sai ka kyale shi da ita. Wani lokaci yana ɗaukar ta mashin ya kai ta asibiti ko ya kai ta wani wuri, kenan suna iya keɓewa da juna. Ashi kuma lokacin aure bai yi ba, wani lokaci ma sai a ba su halo kowa ya wace, wani lokaci sai a yadda ma ta tai ɗakin shi ma. Subhanallah. Saboda ka duk wannan in dai har ya zamana annabin Allah ƙwaya ɗaya, rasulullahi annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi, annabi Yusuf annabin Allah, babane Yaqub annabin Allah, kakane Ishaq annabin Allah, kaka ne Ismail annabin Allah, kaka ne annabi Ibrahim annabin Allah, amma kuma shi bai yi sha'awar matar ba, amma saboda zama ne daki ɗaya tare da ita suna keɓanta da juna yau da gobe yau da gobe. Kai wallahi shi annabi ne, Allah ya tsare shi saboda yana cikin ma'asumai, amma ita ai Allah bai tsare ta ba. Don haka yau da gobe marawadatu sai ta neme shi, allati huwa fi baitiha annafsi, ita wannan mata da yake ɗakinta ta neme shi, don Allah ya ƙara tsarkake rasulu alaihi salatu wassalam cewa shi ba shi ba ne. Duka biyunku dai ba a san wani ya fitinu da ɗayan. Saboda haka balle ‘yan matan yanzu masu ci suna ƙoshi da samari wanda yake kullum suna kallon talabijin fim na India, suna kallon fim na America, ana mazina gaba gare su suna gani a fim. Subhanallah, ya za a yi yaro, mu malaman firamare ne ko wani malami da ake kiran shi fiwa demi yana cikin littafan da malaman muska karantar da mu education 1970, cikin maganganun shi ya yi magana akan cewa yaro yana ɗauka abin da ido ne ke gani. We learn by seeing, muna koyo ta hanyar abin da muka gani ko muke gani. Saboda haka yasa idan kana shan sigari gaban ɗanka, toran da baka nan kai da ƙonu ko wani da mastane ko malamin firamare sai ya ɗauka hijiwaimi a ciki. Ku dubi dalilin abincin gidajen ku, abincin da aka ware ma tsoho mai gida shi ne aka ware ɗiban ma kowa a gida, amma duwa da yaro ya ci ya ci ya ƙoshi, in ya taho wurin ubanai sai ubanai ya ce ko kana ci, sai ya ce saboda shi gani ka duk abinda ubane ka yi wani abu ne daban, don haka sai ya ci sannan ci ya ƙoshi ji duk iri gudana. Saboda haka wannan yana cikin fitintunu, yana cikin abinda ya sa zina ta watsu again bayan Yahudawa da Nasara. Duk dai Yahudanci ne ya kawo mana wannan, shi ne rashin aurar da yarinya cikin lokaci. Kun san ba ku manta ba, ko da aka ba da mulkin kai lokacin muna yara dai har zuwa mu je sakandare, yarinya da an haihe ta za a kama mata miji, ko da zara ta ɗan taso sai a ɗaura musu aure. Za a ga yarinya ma budurwa sai ta fara kwana ɗakin uwayenta, amarya ce fa, amma ɗakin mahaifiyar dattijo mahaifiyar miji take kwana har shekara bakwai, wasu shekara uku, saboda bata isa kwana da mijin ba, kuma gudun kada shi gaza haƙuri tunda matar shi ce sai ta ɗaura kwana, wata ma an ɗaura aure sai ta koma gidansu kamar Fulani, an ɗaura aure da dare sai ta koma ɗakin uwarta ta kwana, kwana biyu a dawo da ita, sannu-sannu dai munafuka Allah sai ga ciki, sai ya ganta da ciki raƙo-raƙo cikin gudun nan fa. Saboda haka kamata yi a ci gaba da kun ga Turawa sun lashi takobi cewa ba a yi da aure da yarinya ba, dole sai ta yi ilimin zamani, ta yi ilimin boko. Abin mamaki kuma in ta gama sakandare an matsa ma sai ta je tertiary institutions, ta je COE ko ta je university ko polytechnic ko wani abu, kuma da ta je service na NYSC kuma an yadda a kai ta garin da bata san kowa ba, ji wannan bala'i. Ni yakon ta gore ce sai ai posting inter service Enugu, babu wani wanda ka biyo wani ɗan kwanta gora, ban haka ba ta ganin kowa balle ta ji kunya. Sai Bature da sun gama course ɗin nan sai Bature ya ɗauko kororon roba sai a bata kororon roba. Shi an bashi ita an bata, kenan babu ɗaukar ciki. Ba ta gane uwarta kusa, ba ta gane ubanta, balle wanta balle ƙaninta. Kuma ba a tana dama kowa ne NYSC mata nasu ayyanannen wurin da suke bacci ba a yi wannan ba. Cakuɗe mafi yawa akwai ɗaki guda ma suke kwana in sun je wani gari. To jama'a ya na za a yi ba a yi fitina ba magewayi guda. Kuma ƙato ya taho daga Bayelsa daga jerin wando. Ko taguwa bai da gudan tiƙeƙe da shi. Diyakka tana kallo ne ya ɗaura tawul ga wuya yana buroshi. Saboda haka wannan yana cikin hanyoyi da kuma rashin yin addu'a wurin jima'i. Addu'a dai tun farko wurin ɗaurin aure, an ɗaura aure a yi addu'a. To da yawa ma wurin ɗaurin auren, in ba ka kai ɗaurin aurenka wurin malamin sunna ba, auren ma ba ingantacce na ba. Assalamu alaikum malam mamman. Ce wa alaikum salam. Na ga iri gare ka. Ya ce to an baka. To a kawo salati goma goma. Don Allah an ɗaura aure? Na ga iri gare ka. An baka. Sai ka ce irin dawa. Amma yanzu ahli sunna da yawa sun gyara waɗannan kurakurai. In ka ce ka ga iri sai ka fito ka yi bayani, ni suna na wani, kuma wani ya turo ni in wakilce shi. Ya ga ɗiyakka mai suna wance, ba wai iri ba, mai suna wance yana son ta da aure, in ka yadda ka auren mai da ita bisa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma waliyi sai ce ni ko suna nawa ne, ni ne waliyin wance bisa roƙon da aiko ka gare ni, na amince na aurar da ɗiyata wance ga ɗanka wane bisa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kan sadaki kaza, kuma an biya jama'a kun shaida na amun shaida. Amma ka zo ka shaida zur, na ga iri ina so. To ai iri kai ko an baka? To irin menene? Kai shaida zu ka ce kun shaida ɗaurin aure. Ina kai shaida ɗaurin aure? Na farko wa ka san ya yi aure? Na biyu wane ne anka ba auren? Wane ne ya ba da auren? Waye zama wakili? Ango ya zo da kai ne ko turu waye? Ka ce kai shaida, shaida zur kenan. Saboda haka duka wannan kyautata addini da koma ma ilimi da rage gargajiya cikin mu duka yana taimakawa ga samun ‘ya’ya da zuri’a masu albarka. To Allah ka yi mana albarka, ka yi wa zuri’anmu albarka. Yana daga cikin illar zina, tana cire haiba, tana cire kwarjini. Idan malami yana da ɗan mata ko malamin addini na inda yana da ɗan mata, to ko ya yi karan yi ma mutane karatu, karatun bai tasiri, ba zai yi ba. Haka nan in basara kenan, haka nan in wani gwamna ne ko wani ɗan siyasa, sanata ne ko wani babba ne a gari, amma yana da ɗan mata, sai kaga an cire ma mutanen gari jin nauyi nai, sai kaga bai da kima ga idanun talakawa. Saboda mi? Saboda wannan hanya. Yana daga cikin illat zina, tana rage tsawon rai a duniya. Idan mutum na da ɗan mata bai cika daɗewa duniya ba. To in ƙanjamo ya kama ya ƙaƙa, to ko ƙanjamo bai kama shi ba, mafi yawa mutuwa fujua, mazinaci yana cikin mota yana jawo mutuwa fujua. Allah ya sauƙaƙe. Sannan akwai fitintunu uku da suke samun abin nan mazinaci. Na farko mummunan cikawa, ranar da kun san cikin abin da alkhairin duniya shine in za ka bar duniya ka bar ta da kalmar shahada. Hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda magana ta yi ta karshe ta dama kalmar shahada zai shiga aljanna. Hadisin Abdullahi bin Umar ko bin Mas'udin radiyallahu anhum. To in kana bidan mata yana da waya ka ta mutuwa ka samu ikon yin kalmar shahada, wato an daure magin di kenan. Sannan yana sababa azaba kabari da dawama cikin wuta ko shiga wuta. Allah ya kare mu. To akwai wani abu wanda ba officially hadisi ya zo da shi ba, amma dai akwai wani larabci cikin buguyatul muslimina, wannan larabci ya jingina shi ga hadis al-sheikh rahimahullah, kuskuren da ya shi ne jingina magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da man hadisi maudu'i ne bai inganta ba, cewa duk wanda ya zina za a yi zina da ko daga bangon ginin gidanai, kenan in ka yi zina za a yi zina da matarka ko a yi zina da mahaifiyarka ko a yi zina da ɗiyarka ko dai bangon gidanka wani helebe hidan goga haka nan sheka. To maganan tana da kyau illa ta kawai jingina ta ga hadis. Menene akyawanta shine aya Qur'ani da ke cikin suratul Maryam ta zo da alama mai kama da haka, ya ukta Harun,
ya ukta Harun ma kana abuki wa zawji wa ma kana ummuki bawiya.
Ya ukta Harun, yake ya uwa Harun, ma kana abuki mar'a sawin, ai babanki mu iya sanin mu dai, wallahi babanki ba dan iska bane, babanki ba fasiki bane, wa ma kanat ummuki bagiya, mahaifiyarki kuma ba ai iska bace, ba ai dadiro bace, ba karuwa bace, dama da hagu baki ga dizina ba. To ya an kai Maryam ga da ba daura miki aure ba, abin hamu ya daure mana kai. To shine sai malamai suka fahimci cewa a shikenan wato ana iya gadon ta, ana iya gadon zina ga uba, ana iya gadon zina ga uwa, amma an yi gadon zina ga mace yana yi wa uba dan iska ne, amma diya ne su zama bayan iska ba ne, don mi don bai a sha nono ba. Amma in mace mazinaciya ce, to ɗiyan da ta haifan maka sai dai Allah ya kiyaye. Ala itihalin ko ta hanyar waya ko ta hanyar talabijin ko ta hanyar keɓewa da juna ko ta hanyar sakin huska da sakin al'aura da menene, Ubangiji dai ya ce wala taqrabu dina, kada ku yi kusanci dina, bi ma'ana ku ɗauki dukkan mataki wanda zai hana ku je ku auka zina. Ita zina fa in an yi ta za a ɗiga maka tawada a zuciyanka, in ka sake yi a sake ɗiga wata tawada baka a zuciyanka, in ka ci gaba har ta kai lokacin da zuciyanka gabaki ɗaya za ta rine, tun kana yi kana jin ranka ya ɓaci ka saɓi Allah, har ma ka dinga jin ƙaiƙayi in baka yi ba, har mutum ya kai shekarun da bai iya zina amma bai iya rayuwa inda ba azin, don haka ko da bai dara sai ya yi gwade. Wallahi akwai wanda in zina ta yi mai yawa ya tsoho bai da al'aura da zai zina sai ya dinga biyan kuɗi ana yi, ko mace ta buɗe dai al'aura ta yi ɗora lasa da halshi ko sa hannu dai shi dai kad dai bai shiga wuta ba. والله اعلم ايت انه كان فاحشة
وساء سبيلا.
ita zina bin hanyarta ake nufi bin hanyarta innahu kana fahishatan ita wani zunubi ne babba alfasha ce wasa asabila kuma tir da ainihi wannan hanya ta yin zina ma'ana ubangiji ya ce wannan hanya ta munana duk hanyar da za ka bi ta kai ka ga yin zina hanya ma karankanta binta tir da hanyar da ka bi balle wani dalili yasa haka kai ka dare wandonka ita ta kware suturanta kai zina da ita malam baka jin nauyi ka jaye taguwa ka jaye wando ka yi zina da yarinya ko bazaura ko mata aure katon banza okay wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi